rundunar sojan na da ofishin lafiya dole da ke shirya a musu gabacin Najeriya su ci ta samu nasarar sake kubuto da wasu da yan gungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su fiye da 80 sakamakon farmaki da ake kaiwa yan gungiyar Boko Haram din a kan zero da ke dajin Sambisa. Rundunar ta kuma nuna manema labarai waɗannan mutane wanda akasarin su mata ne da maza baligai guda biyu kacal ciki sai kuma kananan yara da kowace daga cikin su ke dauke da yaro. Sun je komandan ofishin lafiya dole ne ya zama Rogers Nicholas ne ke mika waɗannan mutane ga gwamnatin jihar Borno don ci gaba daukan nauyin su, wanda ya ce yan kungiyar Boko Haram din sun yi garkuwa da su kuma suna hana su fita daga wannan daji har ma da yi musu barazanar cewa idan sun fita rundunar sojan Najeriya kan iya kashe su. Ya ce wannan kawai duk ƙarya ne, su ba sa kashe mutane kuma ba su yarda da haka ba, sai dai wanda ya ke miƙa kansa. Ya ce rundunarmu ne da kuma taimakon rundunar sojan sama na Najeriya suka tarwatsa waɗannan mutane da kuma kashe dukkanin yan kungiyar Boko Haram din da suke wannan sansani, wanda har ba mu daman kubuto da waɗannan mutane da dama da kuka gansa yanzu hakan suna nan fiye da 80 wasu daga cikin su kuma yanzu hakan suna karɓar magani a asibitin sojan sama.
Some have been there for the past 4 years, some 3 years. Some of them have been impregnated by these stupid people.
Ya ce wasu daga cikin sun kwashe fiye da shekaru hudu a wannan daji, wasu kuma shekaru uku, wasu daga cikin su har ma waɗannan mutane marasa mutunci sun masu ciki, ana azabtar da su da dama, ana kuma dukan su. Ba ga yadda suke ba, yawancin su sun wahala a hannun waɗannan mutane.
The idea is that we are not killing people who surrender. That is the main message here. Boko Haram has gone up to tell the people in their enclave that when they come to surrender to us, they are going to kill them.
Ya ce sakon da muke so mu bayar a nan shine mu ba ma kashe mutanen da suka miƙa kansu, amma ayan kungiyar Boko Haram kan gaya musu ƙarya da cewa idan har sun miƙa kansu za mu kashe su. To yanzu dai kun ga abin da muke yi, ba ma kashe duk wanda ya miƙa kansa, a cewar Major General Rogers Nicholas kenan. A gaskiya dai waɗannan mutane dukkaninsu ba su da sha'awar gani, ganin yadda suke da alamun wahala a jikinsu da ma yunwa da ma wasu ƙananan yara jarirai haka ke zazzab ga kuka ganin irin wahalun da suka shiga wannan daji. Mu kuma samu zan tare da kadai daga cikin waɗannan mata, wanda aka ce matar ɗaya daga cikin likitocin abokan shekau ɗin ne.
Da na ji sojoji sun zo jiniya sabil guda, sai na ce mishi ka kai ni ziyara sabil guda, zan je gai da mutane na sabil guda. Sai ya kawo ni, sai ya ce mun bari na aje ki gobe, sai in zo ki gama ziyara zan je karɓar magani a gurin imam. Gobe in na zo sai zan ɗauke shi mu tafi. To daga zuwan shi kenan sai muka yi gudu zuwa cikin kogi. Dama ni ma da farko ma na yi gudu suka kama ni, suka kara komar da ni. Sun ce mun idan na sake yi kashe ni za su yi. Shi ne kenan muka gudu muka dawo kogi. Sai na biyo ta cikin kogi-kogi din, na zo na samu sojoji suna zama, sai na zo na zauna a wajensu.
Wane ne Abu Yasir din?
Shi doktor ne Abu Yasir din.
Doktor waye?
Shi in an samu ciwo haka shi babban likita ne. Tiyata ma yana yi in kaman appendix haka nan na zauna yi.
Shi likita ne na kwarai ko kuma na gargajiya ne?
A shi din nashi na kwarai ne, ya karanta.
Ya karanta aikin likitanci? Shi ne kuma mai gidanki?
Wani sako ke da shi ga mutanen da suke can a jeji yanzu haka?
Sakon da ni zan ba su kawai su hakura in sojojin sun dawo kar su gudu. Dama suke mana kariya kan cewa wayan sojojin sun dawo za su kashe mu, ba za su bar mu ba. Shi ya sa yanzu mu din ma idan sun dawo guduwa muke yi, suna yin tsoro ne.
Ya rayuwar ku take a can a jeji?
Can fa wahala muke sha fa.
Kaman wani irin wahala?
Gashi nan su ba sa kama mata ya abinci. Kusan kwana uku za ka yi miya kake sha. In ba sai mijinka in shi babba ne shi ne zai kawo maka abinci ba, kan wahala sosai muke sha. A kogin ma yanzu ma wasu ma ba su da abinci.
Bayan muka waɗannan mutane ga gwamnatin jihar Borno ne kuma ta hannun shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jiha injina Ahmed Satomi wadda Alhaji Bello dan Balta ya wakilta, sai muka tambaye shi game da inda aka sa a gaba.
Yanzu mun je dukkan wani abu ya kama na a dawo da hankulansu su zamanto sun shiga cikin society insha Allahu Rabbi. Tagan man karkashin jagorancin gwamnati Kashin Shatima insha Allahu Rabbi komai zai tafi da
yi. Kuna da waɗannan mutanen da ku karɓa yanzu haka?
Eh, yanzu mutanen nan da kuke gani mun karɓi mutum 82 ko 84 zan iya gaya maka.
Injina Hanan Satomi kenan, wanda Alhaji Bello dan Batta ya wakilta da kuma kami ga waɗannan mutanen da aka ceto daga hannun yan kungiyar Boko Haram din daga yankin dajin Sambisa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.